بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزود مكي مغانا الدرن الهمس نهكوز غواتر ذو القعدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 ga watan October shekara ta 2011. Wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Al-Kaba'ir wal Nafar Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Al-Zahabi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Bayan shimfidan littafin da sharar fage da yawa littafin, mun shiga Al-Kabiratul Ula, ma'ana daga cikin jeren giyar manya-manyan zunubai da malamin yake lissafowa a wannan littafi. Yana wa'azantar da mu dangane da su, ya yi mana bayani dangane da ashirku billahi ta'ala, ya kawo mana me ake nufi da shirka, yaya misalan shirka ike a aikace, waɗanne ayoyi ne daga cikin ayoyin Al-Qur'ani. Malam ya ainihin kawo mana kaɗan daga ciki, kamar yadda bayan yi ƙarin bayani dangane da hukuncin mutumin da ya shirka, ya mutu yana shirka, akan cewa fau Allah ba zai saka shi aljanna ba wuta zai je, kamar yadda kuma duk wanda ya imani da Allah ya mutu akan imanin, tabbas zai shiga aljanna ko da yana da wasu laifuffuka waɗanda suka ainihin kai shi wuta, matuƙar dai laifuffukan ba shirka bane. Malai sake bin baya da ainihin wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi yake faɗa wa sahabbai daga cikin manya-manyan zunubai yace akwai shirka. A wani wuri kuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa'azi yayi musu, yace da su ijtanibus sab'al mubiqat, ku nisanci manya-manyan zunubai guda bakwai masu hallakarwa. Malam yace fa zakara minha shirk, daga ciki annabi ya ambaci shirka na daga cikin manyan zunubai da ke halakar da duk wanda ya yi ta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Wannan hadisin da malam Zahabi ya kawo, sai malam mashhur yace Bukhari ne ya fitar da shi a cikin Kitabul Wasaya, a babu qaulillahi ta'ala innallazina ya'kuluna amwalal yatama dhulman إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأنا بسكي تشن دوكي أم مرايا وأنا بكي تشن دوكي أم مرايو دقرنا دهك أنهرم تشن دوكي أم مرايا دممون منفا كوكما دمنفر لالا تاتا قوة منفا مكمن تيرهاك. أما كتشي سبو دهيدما دكيكي أكي gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, babu laifi ka ci saboda an baka bashi ko aro, wannan babu laifi, ko kuma wata manufa dai wadda bata haramta ba. Amma waɗanda suke cin dukiyar maraya da mummunar manufa ta zalunci, Allah yace ba komai suke ci wa cikin su ba sai wuta, kuma za su shiga wutar a gobe kiyama. Bayan da Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu, sai ya rawaito wannan hadisi a mujalladi na 5 shafi na 393 a lambar hadisi ta 2767. Muslim ma ya rawaito wannan hadisi a cikin Kitabul Iman a juz'in farko shafi na 92 a lambar hadisi ta 89 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. وانا حديثي ما لم مشهور يك وقرن كاوش دباء ليك من يديكي إذا انظهد يكاو حديثي اجتن كتاب الكبائر يكاو ونجيتنا حديثي إذا مشهور ينسي كاو بابك دقومين إند أكرويتو على التافي ننسي وقرن كاو حديثي دتككي اللفظ نشي domin fa'ida ta kai matuƙa ƙwarai da gaske. Mun fara karanta wannan hadisi lokaci ya ƙure mana. ba dan komai ba saboda dogon sharhi da muke daukowa na bangarorin wa'azozi akan laifuffukan da al-Imam Zahabi yake wa'azantar da al'ummar musulmi a ciki haka asali shi wannan littafi kamar da nake fadi kullum littafi ne na wa'azi akan duk wani laifi da aka zo aka tuntubo shi a tsaya a tattauna a wa'azantar da musulmi dan su gane munin shi da kuma girman matsayin laifin a wurin Allah ba dan koyo ba su bari idan ba su aikata ba kada su aikata idan suna aikatawa su tuba su bari Abu Hurairah ya rawaito wannan hadisi anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala jtanibu sab'a al-mubiqat qali ya rasulullah wa ma hunna wadannan sahabbai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace jama'a ku nisanci wasu laifuffuka guda bakwai wadanda ke halakar da masu aikata su sai suka ce ya manzon Allah wadanne laifuffuka ne wadannan qala sai yace ashirku billah hada Allah da wani abu hada Allah da wani shine laifi mafi girma daga cikin laifuffuka guda bakwai masu halakarwa wasihr da kuma sihiri asiri fati da makamantan haka wa katlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta a kashe wannan rai sai in ya cancanta a kashe wannan rai muna cikin bayanin wannan gaba ne lokaci ya kure mana wanda in Allah ya so so mun tabi ne akwai babu sukutun da guda wanda insha Allah zai biyo bayan wannan wanda ke bayani dangane da matsayin kisan kai ko nane ina matsayin ka kashe kanka ina matsayin ka kashe wani ina matsayin wata dabba ko wani kwaro duk zamu tattauna in mun je wannan lokaci insha Allah amma annan abin da nake nuna mana wannan hadisi da yake cewa kashe ran da Allah ya haramta sai in ya cancanta a kashe sai nace duk ran da ya cancanta a kashe ba a kashe shi ran sai an tabbatar mai da dalilan kisan shi shi da kanshi ya tabbatar ba zalunta shi ba ai ba wannan shine ma'aunin da ake gane kisan kai wanda ya cancanta kisa zaka ga koda kotuna na shari'un zamani kafin su kashe mutum sai sun tabbatar mai da laifin sai sun auna mai sai sun nuna mai sai sun yi kaza dan ba karamar matsala bace to balle musulunci wanda ya fi kowane addini tsanani da tsanantawa wajen kisan kai haka fidda a ƙarƙashin wannan duk wani kisan kai da za a yi a ɓoye ba a son wani ya sani ba a son wasu su gani to wannan kisan kan kar ka taba saka hannunka a ciki domin ranar lahira zai dawwamar da kai a cikin wutar jahannama ma'aunin kenan in dai har za a yi a ɓoye ba a so wani ya sani amma kisan kai a musulunci bil haqq a sarari ake ainihin bayyanawa hukuncin a fili ake yin kisan kan ba a yi a ɓoye saboda sai an gama tabbatarwa da shi wanda za a kashe da kuma duk waɗanda za su ji labari cewa an kashe mutumin nan ne bil haqq da gaskiya kuma ya cancanta a kashe shi jama'a kun fahimci wannan da kyau to sai ku ɗauki wannan ma'aunin to daga nan ake iya bambance ahlus sunna da khawarij khawarij su ne mutanen da suka fara ƙirƙiro kisan kai kisan gila shine a ɓoye a sakaye su ɓadda ƙafa su ɓadda sawu waɗannan su ne asalin waɗanda suka fara ƙirƙiro wannan bid'ar a musulunci a ƙarƙashin ainihin wato wannan zindiki mai suna Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda ya fara kisan Sayyidina Umar sarkin musulmi a ɓoye yayi ya ɓadda kama ba a san shi a musulmi ba, sai yau gashi ya sawo kayan musulmi, sai gashi a cikin masallaci, amma kuma ya sawo tufafin da ba a taba ganin shi da irinsu ba, shine ya sawo alkyabba, kuma hannayen shi na cikin wannan alkyabba a shayaru ko makami ne. Sa'an nan sai Khawarij kuma waɗanda a lokacin suna ganin ta riga ta bayyana, na kawai sai suka yi fito na fito wajen kisan Sayyidina Uthman. Lokacin da suka zo za su kashe Sayyidina Ali da Muawiya da Amr ibn al-As, shi ma a sarari suka ainihin bayyana da kansu. Sai dai har wa yau sun san an san su ɗin ne, amma kuma a fakaice suka yi. Shi ne aka tura a je a kashe Sayyidina Ali lokacin sallah, aka samu nasara kafin a tada sallah aka kashe shi. Muawiya shi kuma aka kai mishi sara, ba a yi nasara ba aka same shi, amma wannan sara ta lahanta shi, tun daga kanta bai sake haihuwa ba, domin ta kashe mishi ƴaƴan Maryama. Amr ibn al-As kuma da aka je kashe shi sai zama ba shi ke limancin asuba ba, sai aka kashe limamu. Wannan duk irin aikin Khawarij ne. To haka duk ire-iren waɗannan abubuwan da a yau wai wasu zindiƙai suke yin su da sunan jihadi, amma fa musulmi ne suke kashewa, wannan Khawarijanci ne. Domin ka ce musu a wace kotu ta musulunci wani khalifa ko wani alƙali ko wani amirul mu'minina ne wa wani hukuncin cewa ya kafirta, kuma an kamo shi an tsaida shi an karanta mai ayoyi an karanta mai hadisai da dalilan da ke tabbatar da ya kafirta, sannan a wani taro ne kuka gayyato jama'a da aka zo za a taru domin ainihin hukunta shi akan hukuncin kisa? Babu. Don haka har yanzu su ma irin waɗannan matakai suke bi, irin matakan waɗancan Khawarij na farko, ko dai su shiga butu ko su tafi da daddare ko a masallaci ko a wani wuri dai duk inda za su yi a ɓoye. Tunna sun ne ahli sunna su rinƙa bambance menene ake nufi da sunna, menene kuma ake nufi da Khawarijanci. Khawarijanci fatawa ce wadda kai da kanka za ka yi wa kanka a ƙarƙashin wata aya da ka karanta, ba tare da ka dubi menene shi wanda aka saukarwa da ayar ya aikata a ƙarƙashin irin wannan ƙabiliya ba. Sannan almajiran da ya fara karantarwa ya yaye ya kyankyashe su a ƙarƙashin waɗannan ayoyi, yaya suke aikatawa? Don haka kun ji a taƙaice, in Allah ya kai mu daidai gabar da za mu tattauna dangane da abin da ya shafi babban zunubi na biyu a cikin wannan littafi, dangane da ainihin laifuffukan da malam ke lissafawa, za mu ji ainihin wato ya lissafo katlin nafs insha Allah a lokacin za mu ƙara bayani dangane da haka. Wa aklu malil yatimi, da kuma cin dukiyar maraya, ita ma darasi ne na musamman wanda ainihin zai zo a nan gaba insha Allah. Wa tawalli yawma zahfi wa aklu riba, da ainihin wato cin riba. Cin riba zunubi ne mai girma wanda ya karwa, za mu bayani in muka je wannan babi in Allah ya so, wanda kusan nan gaba shi ne zai zama darasi na biyar in Allah ya so, musamman a waɗannan zamuna wadda riba ta shiga ta fita ta ratsa tun daga masallaci har kasuwa, tun daga limami har ɗan tasha, kowa riba tana neman ta dabaibaye shi. Wa aklu malil yatimi, da kuma cin dukiyar maraya. Wa tawalli yawma zahfi, da gudu a ranar yaƙi, a lokacin da rintsi ya rintsi sai ka juya ka gudu. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, da kuma yin ƙazafi ga mata masu mutunci waɗanda ba su ma san abin da ake dangantawa gare su ba, shi ne ghafilat. Abin da kai kake magana a kai ba ta ma san wannan abin ba, kuma ma ba ta san kana ma muguwar magana a kanta ba, shi ne ghafila. Al-muhsana mai mutunci wadda ta kare kanta kenan, ashe wadda ta sanya mini skirt, mini jeans, ba muhsana ba ce. Domin ma'ana ihsan ba ihsan ba da sinin ihsan da sadi abin da yake nufi shine tsare mutunci tsare al'aura tsare duk abin da zai ja fitina to yadda ta sanya mini skirt da mini jeans ta dame ta fitar da jikinta bata tsare kanta daga afka wannan fitina ba kuma ta gabatar da kanta akan a zarge ta amma abin da ake nufi wadda take da shiga ta mutunci sannan a aikace tana kamewa daga duk abin da yake ya saba ma Allah a aikace da gaske duk wani lalata ba ta yi sannan in ka koma kuma mu'mina ce musulma ce wato duk wanda ba musulma ba ba a da aminci game da duk wani ihsani nata duk wani kamewa nata sa'annan al-ghafila wadda take ta gafala ba ruwanta da wannan laifin da kake danganta mata bata ma san shi ba bata aikatawa kai kanka da kake maganar kana yi bata ma san kana maganar akan ta ba kai kuma nan kana nan ka kafa ainihin darasi akan ta wadannan laifuffuka guda bakwai da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi sun fi girman muni daga cikin dukkanin manya-manyan zunubai shirka sannan sihiri kisan kai cin riba cin dukiyar maraya gudu daga fagen daga sannan ƙazafi ga wadda bata ji bata gani ba kuma barrantacciya ce daga abin da kake danganta mata in mun je gaba a daidai inda za a yi darasi na musamman akan waɗannan abubuwa ɗaiɗaikunsu za mu ƙara bayani insha Allah amma babban malamin sunna a ƙasar Masar Sheikh Muhammad Hassan yana da littafi sukutin da guda da ya rubuta shi domin yin sharhin waɗannan as-sab'ul mubiqat waɗannan laifuffuka guda bakwai da kake jinsu malam Muhammad Hassan ya zauna ya ɗauki su ɗaya bayan ɗaya ya yi fashin baƙi da kuma sharhi da gamsashen wa'azi kamar yadda ya faɗi a muqaddimar amma alal manhajiyyati salafiyya yace ba dan komai ba saboda an saba yin wa'azi game da shirka an saba yin wa'azi game da sihiri da kisan kai da cin dukiyar maraya da cin riba an saba yin wa'azi dangane da abin da ya shafi gudu daga filin daga da kuma ƙazafi amma galibin wa'azin zaka samu hatsin bara ne mana komai ake tarkatowa a tattaro kuma sai a kwaba wuri guda sai ya zama garin wa'azin wasu ɓarnace-ɓarnace kuma sun shigo yace ko kuma a samu mujazafa shine mai wa'azin ya zaƙe ya wuce abin da shari'a ta kawo dangane da girmama laifin ko kuma matsayin laifin ina fata an gane dan haka ya rubuta wannan littafi ya yi wa'azi akan waɗannan abubuwa alal manhaj as-salafi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi bai ƙarshe sai malam mashhuri yake cewa wanzur juz al-bardiji ka dubi littafin ainihin bardiji wanda yake juz'i ne dan karami ya rubuta yana bayani dangane da al-kaba'ir sai ya ce raƙami na shida wato a lamba ta shida al-mulhaqu fani raƙami na shida dai raƙami na shida al-mulhaq as-sani wato da ya kammala rubuta wannan littafin ya kammala tahqiqin da takhriji to sai ya ainihin wato kawo wasu mulhaqat wato wasu littafai ne ƙanana waɗanda ke da alaƙa da wannan sai ya rinka makala su a jikin wannan din wannan malamai tun da suka yi idan aka samu wani babban littafi da aka rubuta sai aka samu wani ɗan ƙarami da aka rubuta shi ma a kan irin wannan matsalar to tsoron kada wancan ƙarami ya ɓata saboda tsawon zamani wani malamin ya zo in ya kwafe babban a ƙarshen babban sai ya rubuta ƙaramin amma sai ya bambance sai ya zama shi wancan ƙaramin ya ci albarkacin girman wannan ana buga su tare to mashhur ya yi wa wasu littafai haka to daga ciki akwai wani ɗan ƙaramin littafi da al-imamul bardiji ya rubuta shi shine sai malam mashhur ya ce a duba za a ga ƙarin bayani a can ƙarshen wannan littafin insha Allah kuma a makarantar nan muna da juz'in bardiji din bugu daban mustaqilli ma banda wanda ke jikin nan Allah madaukakin sarki ya taimaka sai mu koma ainihin saman cikin littafi a inda yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda bi ya sauya addinin shi da wani addini sai ku kashe shi hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi alaƙar wannan hadisi da babu shirka a sarari take duk wanda ya sauya addini daga musulunci ya dauko wani addini kowane irin addini ya shiga to yayi shirka shine ya gwama bautar Allah da bautar wani wanda ba Allah ba kaji alaƙar wannan hadisin da ainihin babin da muke karatu akan shirka in ba haka ba sai ka ce ai wannan hadisin yafi dacewa a kawo shi a cikin kitabul hudud littafin da ke bayani akan ina hukuncin wanda ya ridda amma an kawo shi anan ne dan bayyana cewa tabdilin addinin shirka ce sauya addini ma'ana ka dauko addinin da ba na musulunci ba ka shiga ciki bayan da kana na musulunci to kai shirka kenan sai ka natsu da kyau zaka fahimci inda shirka ta fito a cikin wannan abin nan man baddala dinahu faqtuluhu wanda bai sauya addinin shi da wani addini sai ku ainihin kashe shi to ina son ka gane waɗancan khawarijawa da muke bayani tun daga da har yanzu fa ire-iren waɗannan nasoshin ne suke ɗaukowa saboda ba malamai ne suka karantar da su ba domin khawarij tun a zamanin da ba su da malamai sai su koma maganganun da malaman ahlus sunna suka yi da su suke hujja amma kuma sai su nuna sun fi ahlus sunnan da suka yi maganganun fahimtar maganganun don haka sai ya ce to ba gashi ba an ce duk wanda ya canza addini sai ya kashe shi shikenan wanda ya canza addini kawai shikenan ba haka abin yake ba dole sai ya zama akwai dawabit akwai ka'idoji akwai tsare-tsare shine ma'anar khilafa shine ma'anar imara shine ma'anar qada shine ma'anar alƙalanci da khalifanci da shugabanci na musulunci wane ne shugaban musulmi ina alƙalin musulunci wake jagorancin musulunci sai a je a kaiwa ne sai a karanto waɗannan maganganun da aka ce yayi na kafirci sai a duba waɗannan maganganun da yayi su da farko tukuna sun tabbata kafirci ne eh to sa'annan sai a gaya mai kaji waɗannan maganganu kafirci ne sannan a bayyana mai ma'anar ɗaya bayan ɗaya na kowace ma'anar magana abin da kake nufi kana nufin ka kafirta ne sai ce kwarai da gaske to sa'annan sai a dawo a dubi yana cikin taitayin shi ba giya ya sha ba ba kwaya ya sha ba ba cikin taɓuwa hankali yake ba ba wata depression wata damuwa ce yake ciki yadda ta ruɗa shi ba duk sai an duba haka dan lokacin da ma'izi ya zo ya ce wa annabi ya yi zina annabi kai da kai yayi ya sake cewa annabi ya ce ku sun sana bakin shi saboda mai ba so ake da zaran kawai mutum ya kafirta munna ake ana celebration ana jin daɗi yawa wane ya kafirta ba munna ake ba sharri ne ya faru kokari za a fahimtar da shi ya san ma'anar abu yanzu kai wannan mata da annabi ya same ta tsuguna jikin kabarin ɗanta tana kuka me ya ce mata ittaqillaha wasbiri baiwar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri me ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ilaika anni tafi ka bani goyi tsawa ta yi mishi ana sai ya marmaza ya ce wa lam ta'rifhu saboda bata san shi ba shikenan wannan kalmar wa lam ta'rifhu bata san shi ba dalili ne akan ba za a hukunta ta da irin wannan kalmar ba abinda ta dauka ga magari ne dan bata gan shi ba wani rawani da wani tumakasa da wani majanyi da wata alkebba wasu suna riƙewa a baya ana hura wani begila ana sharar fage bata gan shi haka ba shi kadai ta ga yana yawo dan haka mai ta dauka sai ta dauka ga magari ne ko kun fahimta jama'a ashe fiyayyen halitta ne yafi kowa duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da wannan ne sai ba a kafirta ta ba waye kuma bai kafirta ta ba shi wanda ta fada wa maganar da aka ce mata wannan shine wani ana sai ce sai ta ji kamar za ta mutu kaga dalilin anas da yace kenan ba ta san shi ba a dazu din sai ta sheko a guje gidan shi kuma tana cewa nayi hakuri sai annabi bai dubi abin da ta yi dazu ba sai ya dubi me take cewa yanzu yanzu na yi haƙuri, sai Allah yake cewa innamas sabru inda sadamatil ula, ai haƙuri a tashin farko na masifa ake yi. Yo haƙuri ba dole ki ba, dan ki ya rasu zaki ta kuka ne ke ma ki mutu, amma lokacin da zafin mutuwar ke damun ki, lokacin ne kika yi haƙuri kike da lada. Me yasa Annabi bai dubi cewa a kafira da ke, ke da kika kafirta, ke da kika ce mana kaza, ke da ki san mu suwaye ba? Jama'a ko kun fahimta? Saboda haka dole sai an dubi ire-iren waɗannan bawabit din. Shin kalmar kafircin da ya san ma'anarta, yana cikin hankalin shi, yana cikin taitayin shi? Dan haka al-Imam az-Zahabi idan ya zo babin da zai mana wa'azi dangane da sihiri da duba da bokanci da tsubbu da bori, in ya gama bayanin kaf da matsayin duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa, sai ka ji ya ce kafiri ne, amma zai marmaza ya ce maka amma ka yi taka tsantsan, wannan hukunci ne aka faɗi, amma at-takfirul muayyan kafirta wani in ya aikata wannan abin ba zai taso ba sai in an dubi yaushe musulunta ma yaya fahimtar, yana cikin musulmi ne yana rayuwa, musulmin malamai ne masu wayar da kanshi masu fahimtar da shi ko kuwa? Saboda musulunci jama'a ba celebration ake yi don wani yayi da ya kafirta ba, ba manna ake ba, musiba ce ta samu musulunci. To amma khawarij su munna suke a ce wani ya kafirta madalla, gobe ma sai su ce wani ma ya kafirta, jibi sai a ce wani ya kafirta. Dan haka tunda khawarij suka fara har zuwa yau da ake magana, a duk inda suke za ka samu ba sa shekara guda, ba sa wata shida, suna tafiya, sai daga cikinsu waɗannan sun ɓangare, waɗancan sun ɓangare, in suka ɓangare kuma sai su koma suna jifan junansu da kalmar kafirci, don su kawai abin da suka sani, in ma kai mumini ne in ma kai kafiri ne, ba abin da ya shafe su dangane da hukumul mukhta aljahalul ladhi yu'zaru alayhi sahibuhu, ba ruwansu wani kuskure yayi, wani bai san implication ba, bai san ma'anar abin ba, ko da ya san fassara abin amma bai san ma'anar abin ba. Kamar yaro ɗan shekara huɗu sai ka ji ya dubi uwar shi ya zage ta, ya san zagi ne dan haka ma yi mata ko kuwa? Amma ya san ma'anar bai sani ba, dan haka akwai wanda za ka yi abin sai kai da ka san ka zaba ya sani, to amma ka san abin da wannan abin ke ɗauke da shi shine kamar yaro. To yanzu yaro ne ya hana a hukunta shi in ya zagi uwar shi yana shekara huɗu, ya san zagi ne fa kuma ya zaga da nufin zagi ne, saboda ba shi da hankali. Hadisi ne sahihi cikin musnad al-Imam Ahmad da sunan Abi Dawud da Ibn Majah, yi ta rufi al-qalam an thalatha fa zakara minhu as-saghir alladhi lam yahtali ba'd, yaro karami wanda bai balaga ba, sai Annabi ya ambata cikin mutane guda uku waɗanda an ɗauki alƙalami a kansu. Don haka wannan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man baddala dinahu faqtuluhu, wanda ya rubbe sai addinin shi ku kashe shi, kafin ku kashe shi tukuna sai kun dubi waɗannan matakai. Kuma ba malami ne wa'azi ne ke zartar da fatawar a kashe wani muayyan ba, malami alƙali, domin alƙali malami ne wanda yana da ilimin da malami ne wa'azi ba yi da shi, sai in shi ne wa'azin ya yi karatu akan alƙalanci. Don haka aikin alƙalanci aiki ne wanda iƙari ne akan malantar mai ilimi na wa'azi, da mai ilimi na tafsiri, da mai ilimi na takhrijin hadisi, da mai ilimi na aqida. Don haka kamar Ibn Taymiyyah malami ne na aqida, malami ne na manhajiyya, malami ne na fiqhu, malamin tafsiri ne, malamin hadisi ne, fa hadith bila haraj, kace ma malami ne ta kowane bangare. Amma sai da Kirista ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah bai kabbara ya dubi dalibai a je a kashe shi ba, da aka ji aka kamo shi aka danka Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah kuma sai ya kama shi sai ya tafi da shi wurin amirin zamaninsu, amirin kuma sai ya danka shi da alkali a hukunta shi. Abinda ake yi kenan. Don haka ku kiyaye alkali yana da wani ilimi kari akan ilimin da malami yake da shi ga madari. Jama'a kun fahimta? Barista yana da ilimi kari akan ilimin da lawyer yake da shi. Allah ya sa ka san haka. Shine mutumin da ya tafi degree shekara hudu ne ko shekara biyar da gwargwadon yadda ya kama akan law, sai a kira shi lawyer. To amma wannan kuma yana so ya fara practicing, to yana buƙatar ya tafi wata makaranta musamman ta lauyoyi, ya ci shekara ɗaya, shekara biyu ko shekarun da suka sa, sannan ya zama lawyer, ya zama barista. Wanda ke son kuma ya dawo ya zama alƙali bayan ya kasance barista, shi kuma yana buƙatar wasu kwasa-kwasai da wasu darussa, saboda abin yana hukunci ne da kisa da bari da rai da kafirtawa da bari a musulunci. So abin ya wuce irin yadda kuke tunanin malamanku na Islamiya ko malaman masallaci ko limamin juma'a ko makamantan haka. Sai sa ku tashi ku yi ilimi, shi ne kawai zai sa ku iya tantance abubuwa. Akwai bambanci tsakanin accountant da chartered accountant. Dukkanin wata organized organization ba ta ɗaukar accountant sai chartered accountant. Domin sukan ce, you don't have any security if you are dealing with an ordinary accountant. bookkeeper. Yawwa, kaji kawai shikenan. Kawai bookkeeper ne, amma kaji shi da digirin fa na shekara hudu ko biyar, amma kaji sunan shi ma daga bakin masu abu, bookkeeper. Amma wanda ya tafi ilimi akan kwarewa da gogewa da sanin makamar aikin, to sai a kira shi chartered accountant. Ma'ana is a professional accountant. Har ma su kungiyar akantoci na duniya sukan ce, duk inda ka ga an yi satar kuɗi a wata ma'aikata, a je a dubi accountant wurin ba chartered ba ne, har sukan ba da garanti akan haka. Rigidigabji. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Imam Az-Zahabi ya ce hadithun sahihun, wannan hadisi ingantacce ne. Almajirin Imam Az-Zahabi mai suna Al-Allamatu Safadi mai littafin Al-Wafi bil Wafayat yace, malami na Al-Imam Az-Zahabi duk yadda wuri ya kure yana bayani, in yazo kan wani hadisi komai kurewar wuri sai ya ambaci matsayin hadisin. Kaga irin haka ne, yace wani lokacin har nakan tausaya mishi, ko wa'azi yake duk yadda magana ta kure madadin ya faɗi hadisi ya wuce, sai ya ce hadisin sahihi ne ko hasan ne. Al-Imam Az-Zahabi kenan, Abu Abdullah rahmatullahi alayhi. Jama'a kun ji da ya kawo wannan hadisi, gashi sai yake cewa rawahu al-Bukhari fi kitab al-Jihad. Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadiyar, yake wannan hadisi a cikin kitab al-Jihad. Babun la yu'adhabu bi'adhabi Allah, ababun da ke bayani akan ba'a azaba da azabar Allah. Azabar Allah ita ce wuta. To duk wanda ya maka laifi kaka azabtar da shi da azabar Allah, haramun ne, ba a azaba da wuta. A nan ne za ka Imam al-Bukhari, ka je ka karanta wannan wurin, ya ka hadisan da ke tabbatar da haka. Har wani annabi Muhammad ya bada labari sallallahu alaihi wa sallam cewar yana zaune a gindin bishiya, sai wani ƙwaro gwano ko cinnaka sai zo ya cije shi, da ya cije shi ya ji zafi, da ya waiwaya haka, sai ya ga ainihin ai wannan gwano ga su nan suna nan da yawa, sai da ya barbaɗa musu kalanziri ko kuma wani abu dai na kisa, sai zai canna ashana, sai ya ƙona su gaba ɗaya. Annabi ne daga cikin annabawan Allah, sai Allah ya mishi wahayi ya ce, wa halla wahida, me yasa baka kashe ƙwaya ɗaya da ta cije ka ba, sannan me yasa kuma kai azaba, ka azabtar da su da wuta? Sayyidina Ali a lokacin da waɗannan zindiƙai suka rinƙa ce mishi shi Allah ne, sai ya hura wuta, sai ya rinƙa kama su yana jan kunnensu, in suka ƙi sai ya jefa su a wuta, har yake cewa shahararriyar waƙar shi, walamma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'autu qambara, da naga al'amari ya yi muni sai mu kunna wuta na kira kambar, kambar din wani almajirin shi ne ya sa ya rinka kama su ana jefa su. Labari da ya kai wa sahabi Abdullahi dan Abbas tare da cewa mabiyin Aliyu ne, sai ya ce kai cho da ni ne ba zan yi irin abin da ya ba, ba zan kashe su da wuta ba. Dalili sai ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzabu bin-nari illa rabbun-nar, ba a azaba, ba wanda ya isa azaba da wuta sai ubangijin wuta, dan haka ba a azabtar da mutum ko aljani ko dabba ko menene, babu kyau a azabtar da shi da ainihin wuta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. A wannan babi ne al-Imam al-Bukhari ya rawaito to. Abin da yasa muke tsaya muke tattauna ire-iren waɗannan saboda littafin na wa'azi ne, dan haka duk wata dama da aka samu kaga babi ne ya kawo, ba hadisin ba, amma kaga an shigo da wa'azi, to da haka za a yi karatun littafin har ƙarshe insha Allah. A cikin mujallabi na shida al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi shafi na 149 a lambar hadisi ta 317 wa ghairuhu. Hakanan wani malamin ma wanda ba al-Imam al-Bukhari ba ya rawaito wannan hadisi. Ina fata an gane. Bayan da malam ya zo ƙarshen wannan babi, a bisa yadda ya tsara littafin kun ji dai na fara faɗi, shi Imam Zahabi in yazo zai gutsuro hadisi ya kawo iya abin da yake buƙatar yi wa'azi akai. Shi mashhur in yazo sai ya ɗauko hadisin ya fitar da shi a cikin littafin da aka rawaito shi, ya warware shi kamar yadda kuka gani ko, to kusan a ƙarshen kowane babi kuma zai yi wa'azi. Don haka wannan wani dogon wa'azi ne kusan shafi 2.5 dangane da ainihin ma'anar shirka, misalai na shirka, da kuma abubuwan da mutane ke aikatawa da sunan addini, amma kuma suna ganin cewa wannan abin musulunci ne ko karama ce ko daraja ce, a halin waɗannan abubuwa shirka ce. Sai malam mashhur ya ce ash-shirku naw'an, ita shirka nau'i biyu ce. Fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa bit-tauba minhu, shirka mafi girma Allah baya gafara sai in an tuba. Ta kiyaye, kana nan da ranka in ka aikata shirka, haka siddan daga baya kuma sai ka daina, kana nan tana binka, Allah na binka bashin ka tuba. In ba haka ba ka tuba wuta za ka tafi, in ka shiga kuma ba za ka fito ba, domin ba ka tuba ba. So ya kamata mutane su iya tantance wannan babi. Mutum yana da ran shi sai ya aikata shirka sai ya daina, dainawa kawai ne to sai ya tuba sannan Allah ya fi mai, amma dan ya daina daga baya ya zo ya rayu shekara 50 ya mutu, ya mutu a matsayin mushriki ne dan bai tuba ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. So da haka jama'a ku kiyaye, duk wanda ya laifi na shirka matukar bai buɗe baki ya tuba ba ko da ya bari, to wajibi ne zai shiga wuta, kuma in ya shiga zai shiga a matsayin shi na mushriki. Dan haka ka koma cikin Abdurrahman al-Akhdari ka ji me yake cewa dangane da tuba, cewa wa shurutut taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umrihi in kana mutalabbisan biha. Na farko yace annadam, nadama, wa niyya an la ya'uda, da kudurta niyyar da zai sake koma wannan laifin ba. Waɗannan fa ana faɗin sharuɗan su kansu tuba ɗin. To yanzu bari da ya aikata, barin aikatawa, barin yi, daina yi, ya sa ya cika waɗannan sharuɗan? Bai cika ba. Dan haka wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da matar shi As-Sayyida sai a Aisha, sai ya ce inna abara ghal ko inna abari ghal finnar, Abu Raghal yana wuta. Sai kici ya manzo Allah, Abu Raghal din yace yana wuta. Ya manzo Allah, mun ji labarin an ce yana ciyar da marayu, yana taimakon talakawa, yana sadaka, yana siyan bayi, yana yantawa. Manzo Allah yace gaskiya ne, innahu lam yaqul astaghfirullah yawman, yana yin shirka. Amma kuma ga waɗannan ayyuka yana yi, yana sadar da zumunci, yana siyan abinci, yana ba talakawa, yana yanta bayi, yana sadaka, yana taimakon marayu,
amma tunda yake Annabi yace bai taba cewa Allah na tuba ka gafarta min wannan shirkar ba abin da ya kai shi wuta kenan so da haka jama'a ku ji shirka nau'i biyu ce mafi girma daga cikin biyun Allah baya gafarta tan aka aikata sai an tuba dan haka ka taba zuwa wurin dan tubbu ko dan duba ko ka taba sujuda ga wani wanda ba Allah ba ka bude baki ka ce ya Allah na tuba ka yafe ni kai istighfar da Hausa ne da Yarbanci ne da Inyamuranci ne da kowane yare amma dai ka shaida wa Allah cewa ka tuba wa huwa an yattakhidha min dunillahi niddan shine mutum ya dauki wani wanda ba Allah ba a matsayin abokin tarayya ku duba daukar wani kana bauta mishi wanda ba Allah ba to ka mai da shi abokin tarayyar Allah domin Allah shi kadai yayi ka to shi kadai ya cancanta ka bautawa to daga lokacin da kazo kana bautawa wani wanda ba Allah ba to ka dauki wannan a matsayin abokin tarayya kamar yadda a cikin hadisin qudsi wanda al-imamu muslim ya ruwaito Allah da kanshi yake cewa akhluqu wa yu'badu ghayri ni in yi halitta amma a bauta wa wani na Allah ya fito da mas'alar karara ka ji inda wajihin shirkai yake ni da halitta wani kuma da shan bauta ma'ana abinda Bahaushe yake cewa kura da shan bugu gardi da amsar kuɗi monkey dey walk babu dey chop shine abada an gani Allah ya halitta amma a ji a bauta wani ka ji wajihin zaluncin kenan eh monkey dey walk babu dey chop Allah ya kiyaye yuhibbu kama yuhibbu Allah ya rinka nuna wa wannan kauna kamar yadda yake kaunar Allah domin Allah shi kadai ake wa kauna kauna da soyayya wanda babu wani wanda ake wa irinta wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai tsananin soyayya su ga Allah take to duk wanda ya dauki irin soyayyar da ake wa Allah wanda ita ce Bahaushe ke kira makauniyar soyayya zaka rufe idanka ne duk abin da ya fadi ka bi saboda tsananin so saboda tsananin kauna duk abin da yake so kuma shi kake so abin duk da baya so kana kin shi to duk wanda ya dauki irin wannan dabi'a to shi za a kira mumini shi za a kira salih malam yace amma wanda ya dauki wani wanda ba Allah ba yana bauta mai yana son shi kamar son Allah wa huwa shirkul ladhi tabammana taswiyatul mushrikeena bi rabbil alamina wannan ita ce shirkar da ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke wa Allah ubangijin halittu da wasu waɗanda ba su suka yi halitta ba inda dadin abin yake babu wani wanda ya taba yin halitta dan haka in dai ka ji halitta to ta Allah ce ala lahul khalqu wal amr in dai ka ji halitta to ta Allah ce to in ko an yadda halitta ta Allah ce haka ne kuma an yadda kuma dole a yadda to bauta ta shi ce ba da umarni na shi ne to dan haka duk wata bauta da ta cancanta ai wa Allah in aka yi wa wani an yi zalunci sai malam yake cewa irin wannan shirka ita ce ta tattaro daidaitawar da mushrikai suke daidaita Allah ubangijin halittu da wasu وهو الذي عناه المصنف هنا itace shirkar da mai littafin nan yake nufi anan da yake al-kabiratul ula ash-shirku billahi ta'ala to shirkun a'zam yake nufi shirkar da tafi kowace girma ba riya ba zai zo ya ware babi akan riya riya ma shirka ce sum'a shirka ce kai abin da ake wa Allah dan wani ya ji dan wani ya gani wannan ma shirka ce amma wannan shirkin girmanta da barnatta bai kai kamar wannan ba wannan da malam ke magana anan ita ce mafi munin shirka ita ce Allah ya halitta amma a ji a bauta wani wa amma al-asghar shirkar da take karamar waccan dan haka Allah sai ku rinka fahimta tare da nayi bayanai a bayan insha Allah ta'ala a kafin na farko da na biyu ana cewa wannan shirkan ne karama ba kuma asalin inda Hausa za a fassara da kekekekan ka'idojin Hausa ba wai karama kawai za a ce mata ba, karamar ma'ana karamar waccan. To karamar waccan baya nufin a hakika ta zama karama, amma an gwada ta da waccan ne take zama karama, don haka ya kawo da al-asghar. Ko kun fahimta? Ya arrafa ta da alifin da lamin don ya nuna cewa karama ce bin misba ga waccan. In an haɗa ta da waccan sai ka ga dattijo ɗan shekara 60, da kuma wani dattijo ɗan shekara 62, sai ka ga an ce wannan ne ƙarami, wannan ne babba. Ya za a ce wa ɗan shekara 60 ƙarami sai dan akwai ɗan 62 a wurin? Haka wannan shirka da ake kiranta ƙarama, ana kiranta ƙarama ne don akwai waccan da ta fi ta girma, amma ba haka ba, ita ma babba ce. Falahu suwarin adida, yake shirkar da bata kai wannan girma ba ita ce ƙarama. In an gwada ta da wannan, to ita kuma tana da fuskoki masu yawa, tana da yanayi masu yawa da take bayyana. Hasal musannifu bizikri, wato wani bangare ne daga ire-iren waɗannan nau'uka na fuskokin shirka ƙarama, ya ainihin ambace su a cikin wannan littafi Mismul Kabirati Salisa Wassalatu, kamar inda ya ce babban zunubi na 33, sai ya ce ar-riya. Riya, ta ga riya ma shirka ce. To abinda ake ce maka ita shirka ƙarama ɗin, misali yanzu sallah Allah ake wa, sai ka je kana yi irin abin da ake yi wa Allah a sallah, sai ka je kana yi wani, to ka yi shirka, shirka babba. To amma sai ka zo ita sallar Allah kake wa, amma kuma kana son wane ya gani ya yaba, kana son wane ya gani don ya maka kujera hajji, kana son wane ya gani don ya ɗauki ibaka, amma asalin sallar Allah kake wa, amma kana son ya ga kana yin sallar, to wannan ma shirka ce. Amma muninta bai kai ya zama tun asali shi wanan kake wa sallah ba. Allah ya sa kun fahimta, kun bambanta. A ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa ita wannan sura da take ƙarama, ita wannan shirka da take ƙarama tana da fuskoki da yawa da take bayyana. Wa khaffa anwa'an min al-kufr al-akbar, sannan kuma malam Zahabi ya ware wasu nau'uka na daga cikin kafirci mafi girma. Shi ma kafirci nau'i biyu ne, kafirci shi ma nau'i biyu ne. Mafi girman nau'in kafirci shi ne Allah da ya maka ni'ima ya halicce ka kaje kana ainihin kangarewa, kana ainihin bautawa, wannan kafirci ne. Tsaurin kai ne, tsaurin ido, bushewar zuciya ce ga Allah. To haka idan mace miji ya kyautata mata sai ta kangare, ta bijire, ta rufe ido, ta fitittike, ta ci mutuncin shi, anan ma ta yi kafirci ga Allah, kuma ta yi kafirci ga mijin. Amma wannan kafirci da ita matar ta yi ba ta yi kafirci irin kafircin wancan da ya koma yana bautar gunki ba. Amma abin da ake so ku gane alaƙar ita ce, menene kafirci? Tsaurin ido, bijirewa, rashin godiya, ita ta kai Allah ya halicce ka ka ji kana bautawa. To bijirewa da tsaurin ido da rashin mutunci shi ya kai miji ya kyautata wa matashi, amma kuma ta iya buɗe baki har ta ce me aka yi min, me ka taɓa min. Ina fata an gane wannan butulci da ke wa miji. Za a duba aure Allah ya dada shi ko bai dada shi ba? Aure Allah ya dada shi, sakamakon wannan sai ya zama wannan bijirewar da ke wa miji da kangarewar yana komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Amma da yake ba kai tsaye ba ne, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce an kai ni gidan wuta na je na gano abin da ke ciki, yace fara'aitu aksara ahliha an-nisa, sai naga mafi yawancin ɗan wuta mata ne. Sai wata mace ta miƙe ta ce wa lima ya rasulullah, wannan zan Allah me yasa anan ba tana kalubalantar manzon Allah bane dan me zai ce mata suka fi yawa ku fahimci hadisin da kyau a'a yaya akai yamima menene ya kai su waɗannan ne fuffuka sai ce bi kufrihinna saboda kafircin su sai aka ce manzon Allah ayakfirna billah mata na kafircewa Allah ne sai ce la yakfirna al'ashir alherin namiji kyautatawar da miji yake sukan butulce to kaga sai manzon Allah ya fassara shi da kafirci saboda wajibul tashabuh fuskar da suke da alaka suke kama da juna shine ba ma guje da ke kafirci ya kangarewa Allah ne mace da ke zagin mijinta take rena abin da ya mata ta kafircewa miji ne kuma Allah ya umarni da aure Allah ya umarni da kyautatawa miji Allah ya umarni da girmama miji sai aka waye gari kamar yadda ba ma gujen can zai tafi wuta ya zama a cikin wuta su suka fi yawa to haka ita ma wannan mata aure za ta tafi wuta a cikin wuta kuma irin su su suka fi yawa ina son ku gane alakar kafircin ba ma guje da alakar kafircin mata aure butulci reni da rashin ganin mutuncin kyautatawa an fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to shine malam sai yake cewa mislul kabiratu sabi'a was salatun daga cikin nau'ukan manyan kafirci da malam ya ware wa'azi a cikin wannan littafi zamu zo kan shi misalin babban laifi na 37 da yake al mukazzibu bil qadar wanda yake kaddara wanda yake ƙaryata kaddara yake ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ya samu kai ka jawa kanka yake ƙarya ne babu wata kaddara duk abin da ke faruwa ba haka Allah ya tsaro shi ba yanayin necha ne yanayin mata ne irin aqida su kalmak da sauran waɗannan manyan kafirai da kuma irin wannan aqida ta dawanism aqidar cewa babu Allah babu mahalicci dabi'u ne suke juyewa daga wannan yanayi sai su burge in sai su koma wancan yanayi shi yasa zamani ya zo yanzu hatta malaman kimiyya sun yi condemning din theory na Darwinism wani katon kafiri ne wanda ya ce wai a cikin kimiyya da fasaha ya gano cewa asali babu wani mahalicci a matsayin Allah don haka halittu daga wani yanayi ne suke juyewa su zama wani yanayi don haka sai ya ce bil shi ne ya juye a hankali ya zama abin da aka fi sani da mutum a yanzu wannan aqida ta evolution ko revolution ko Darwinism ko wane ne aqida ce scientifically an gano cewa shirme ce aikin banza ce sai ga waɗanda ke sukar karatun boko saboda wannan aqidar to su sani da cewa ɗan bokon da kansu sun gano wannan kafirci ne a cikin bokon su da kansu don haka ba a recommend wannan ba Allah madaukakin sarki ya taimaka yasa masu iya magana suka ce man amina lughata qaumin amina min makrihi wanda yake jin yaran mutane shi ya amintu daga makirci idan ba ku yi karatun nan na sciences ba karatuttukan nan na zamani wasu abubuwa da yawa ɗan boko hausawa ko fulani ko bari ko waɗanne irin yare in suka zo za su bayanin wannan abin da yarensu ba sa iya bayyanawa su sai ya zama abin daban a cikin ilimin science ɗin yadda suka zo suke bayani kuma daban shiga cikin kowace jami'a ka samu profesan da ya fi kowa ƙwarewa a fagen shi in ba sa'a aka yi ba aka ɗauko wani abu dangane da abin da ya fi ƙwarewa aka yi aka ce ya yi bayani da yaren shi sai ya daburce ko kuma ya ce gaskiya ko ya fara bayanin ma dole sai ka ji yana faffaɗawa cikin ainihin ne yana faffaɗawa cikin harshen turanci ƙarshe sai ya zama waɗanda ba sa jin turanci ba sa fahimtar me yake cewa don haka kar ka hukunta kaza kafirci ne bi mujarrabin wani ya faɗa da hausa ka koma ka ga yaya abin yake a haƙiƙanin wurin waɗanda suka san shi daga cikin abubuwan da suke cewa dalilin boko kafirci ne shine wannan aqida ta Dawanism. To aqida Dawanism din kamar da nace aqida ce wadda abokon fa abokon kadai aka gano cewa kafirci ce kafin a toga musuluncin ma. Da daya kenan. Na biyu daga ciki da suke cewa boko wai karatun shi kafirci ne wai saboda aboko an ce ruwa ba daga sama bane. A'a, ba gangane biyu ne aka yi aboko kamar yadda irin su din nan biyu haka aka yi su a Qur'ani. Qur'ani akwai inda ya faɗi cewa ruwa daga sama ne, akwai kuma inda ya nuna cewa ruwan ba daga sama ba ne. The same theory, wannan irin ka'idar ce shi ma bokon ya faɗi. Idan ana nufin ruwa daga saman bakwai ne yake zubowa zuwa kanmu, to wannan ko Qur'ani bai faɗi haka ba. Babu wannan a Qur'ani. Amma ana nufin daga sama da mu ne, to wannan Qur'ani ya tabbatar. To iyakacin teorin kenan a cikin science, iyakacin ta kenan a geography. Ruwa daga sama ike, ina ake nufi sama shi ne sama da mu. Amma asalin shi yana tasowa ne daga dumi, da evaporation, da wane ne da yake tattaruwa daga ƙasa ya je ya haɗu da teku sai ya tafi kuma sai ya ainihin zubo a sama. Shi ma Qur'anin haka ya faɗi, su ma 'yan bokon scientifically haka suka faɗi. Babu bambanci ko kaɗan. To duk mutumin da ya inkarin wannan abin da suka faɗi a boko, ɗayan abu in ma dai da ya karatun bokon da wani ne kawai ya fassara mishi. Don haka wanda ya fassara mai shi ne asalin shirman da ya shimfiɗa mai yanayin da ya gina tashi katoɓara a kai. Ko kuma ya yi karatun bokon asalatin shi kanshi bai fahimci abin ba. A ƙarshen gaskiya saboda Allah, idan da zan ce muku babu wata ƙa'ida ko ƙwaya ɗaya a science wadda ta saba ma Al-Qur'ani, I have every right to say that. Ina da cikakken ƴancin faɗi haka. Saboda bincike ya gano cewa abubuwan da aka yi ta zargin cewa na kimiyya da fasaha waɗanda suka saba wa Qur'ani, sai aka gano a'a ba saba wa Qur'ani suka yi ba. Misinterpretation ne da misconception. Wa'yan bokon ne suke gagarar fahimtar da yadda za su fahimtar da mutane. To sai a samu matsala. Ina fata an gane. Da wannan ne muke buƙatar dole mu sauya salon da ya faru na ainihin samar da makarantun boko daban, makarantun arabiya daban, malamai daban, 'yan boko daban. Dole ne za a yi ta samun karo. Dole ita makarantar bokon ta zama ita ce makarantar addini, makarantar addinin ta zama ita ce makarantar boko. Kamar Nizamiya Academy. Nizamiya Academy makaranta ce yau shekara 1000 da 'yan shekaru da ta gabata a ƙasar Iraq. Al-Imamul Ghazali daga yamman makarantar ya yi karatu. Tun yana ƙarami har ya zama babba, ya yi gari, ya zama professor a cikinta. A ciki yayi karatun sciences, a ciki yayi karatun social sciences, a ciki yayi karatun addini. Al-Imam Ibn Khaldun a cikin garin ko kasar Tunisia a yanzu, a garin Tunis, a wannan masallaci a nan ne makarantar su take, a nan yayi karatun addini, a nan kuma yayi karanta social sciences. Yau ya rubuta littafin da a musulunci babu kamar shi, dangane da bayani, dangane da social sciences. Wannan littafin sunan shi Muqaddima ta Ibn Khaldun. Sunan shi kenan, Muqaddima ta Ibn Khaldun. Muqaddima ta Ibn Khaldun. Wato introduction ne akan kowane ilimi na social science. Al-Imam Ibn Khaldun. Wannan makarantar ita ce ta zama transformed. Ita ce aka juye ta ta zama Jami'ar Zaituna. Jami'ar Zaituna da ke ainihin wato ƙasar Tunisia a yanzu. Allah Maɗaukakin Sarki ya taimaka. Saboda haka jama'a, abinda ake nufi da ƙaryata ƙaddara, ƙaryata ƙaddara, mutum ya ce ƙaddara ƙarya ce. To me ake nufi da ƙaddara? Shi ne tsarin Allah. Amma kuma ba a yadda ka saba abin da Allah ya ce idan wata barna ta biyo baya kai hujja da kaddara ba, don haka sai an yi taka tsantsan. Amma insha Allah ta'ala in muka je daidai inda malam zai yi wa'azi akan wannan mas'alar ta kaddara da kuma masu ƙaryatawa, a lokacin za mu fayyace bayani. Wato yadda al'amarin yake shine duk abin da kaje yana faruwa a duniyar nan to Allah ne ya kaddara shi, ma'ana Allah ne ya kaddara shi, Allah ne ya tsara abin ya faru haka, ba wai abin ya faru ne ba haka Allah ya so ba. To kaga aqidar Dawanism da sauransu su abin da suke cewa tukuna ma babu wani Allah balle ya tsara, kamar yadda ruwa ya dade yana taruwa a wuri sai wurin ya gansa kuka, su abin da suke gani wannan gansa kukar da ruwan da ya sauka da yanayin da ya jiya ya faru, babu wani Allah da ya halicci wurin, dadewar zubar ruwa ne kawai. Dan haka su komai a wurinsu is mata, kawai yanayi ne, dabi'a ce, halitta ce ta juya shi haka. To ba haka bane a wurin Allah, ba haka bane a wurin musulunci. Komai ka gani Allah madaukakin sarki ya halicce shi, shi ya tsara komai, abu na farko kenan. To idan ka fahimci haka, daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta akwai salihai, daga ciki kuma akwai fajirai. To amma sai kuma Allah ya hana yin fajirci, Allah ya hana yin kafirci, Allah ya hana yin fasikanci da duk wani laifi. Dan haka a cikin sanin Allah ne da kuma tsarawar Allah, a cikin kaddarar shi kafirai ke kafirci. Dan haka ba wai an fi karfin shi bane ake yin kafirci a duniya. To amma kuma sai ya ce wala yarda li ibadihi al-kufr, bai yarda bayin shi su kafirci ba. To cewar bai yarda bayin shi su kafirci ba, da abin a tambaya ne sai a ce to amma kuma yaya ya halicci kafirci? Sai malamai masana irin su Ibn al-Qayyim da makamantansu waɗanda suka yi rubutu dangane da al-qada'u wal qadar, sai su ce saboda hikima Allah ta bayyana. Idan da babu talaka, da kowa mai arziki ne, to da falalar arziki ba ta bayyana ba. Idan da kowa malami ne, to da falalar ilimi da malami ba ta bayyana ba. Ashe samuwar wani talaka ne, wani mai arziki ne, shi yasa ake gane falalar arziki a kan rashin shi. Idan da babu rashin lafiya kaf, to da ba a san muhimmancin lafiya ba. To da wannan za ka gane, da babu kafirci, to da ba a san daraja da kimar imani ba. Dan haka Sayyidina Umar yace la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliyya, wanda duk bai san jahiliyya ba, bai dandana ta ba, to bai san musulunci ba. To idan kuka fahimci wannan da kyau, to ashe cikin kaddara Allah sai Allah ya halicci alheri, sai Allah ya halicci sharri. Yana halitta alheri ne domin alheri yake so, yana halitta sharri amma baya son shi don yana son a gane muhimmancin alheri. Kun ji dalili na farko da yasa ake halitta akasi sharri kenan. Dalili na biyu fa shine domin ya jaraba bayin shi, tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum, Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya jarabce ku. Yanzu da ba mutuwa, gaba daya rayuwa ake, babu tsufa, babu wahala, wace jarabawa ce ke ciki? Babu, babu. Amma da Allah ya halicci rayuwa sai ya halicci mutuwa. To dan haka duk wani abu da yake akasin alheri da Allah ya halicce shi, ba ya halicce shi haka siddan bane, na daga cikin hikimomin su ne waɗannan, domin a gane muhimmancin wancan alherin, sannan kuma ya zama jarabawa. Shi ne zaka zama mai jin magana Allah, da Allah ya ce bin san kaza duk da shi yayi, kuma ya ce kada ka aikata. To kaga da wannan dalili da na gama gabatarwa yanzu, da haka ne Allah yake azabtar da kafirai. In ba haka ba, kamar yadda ya zo cikin suratul araf, ba za a azabtar da su ba, domin cewa suke lausha Allahu
ما عبدنا نحن ولا آباءنا ولا حرمنا من دونه من شيء da Allah ya so da mu da iyayenmu da kakanninmu ba ba mun shirka ba da mun bauta wani wanda ba Allah ba da ba mu haramta komai da Allah ya halatta ba anan yanzu sune wa Allah hujja ne akan kada azabtar da su to amma matsalar ita ce da a ce da Allah ya halicci shirka bai yi hali ba to da an ka je kai sai ka ce kana da hujja to amma da ya halitta sai yayi hali shi yasa idan uwa ta ce wa ɗanta kar ka ɗauki rezan nan idan ya ɗauka yanke hannu sai ga ta kai mai bugu ba jini na zuba ba amma kuma sai ta kai mai bugu bugun na zubar jinin ne ko na saba umarnin ne na saba umarnin to haka asali Allah ya ce kar ai shirka sai kai in jin magana Allah shi yasa Allah zai azabtar da kai in ba haka ba ai shi ne shirkar kamar yadda ita uwarta ita ta siyo roza ita ta aje ta a gida to dan ne dan ta yanke mai hannu kuma za ta dake shi sai dan ta ce kada shi kuma ya ce sai yayi jama'a kun fahimta wannan wani karatu ne mai yawa wanda kake bukata ka karanta littafin shifa'ul ilal shifa'ul alim shifa'ul alim fil qada'i wal qadar مع الامام ابن قيم الجوزيه الله مدوكين سركي غفر كامل هذا بابن مالمي دي مالم محمد حسان يا رجل لتافي الايمان بالقضاء والقدر ايماني بحكمين الله ده قدر الله دوله ne ka yadda duk abin da Allah ya hukunta daidai ne duk abin da Allah ya kaddara daidai ne amma kar ka je ka aikata abin da Allah ya kaddara kuma ya hana kamar yadda yaro kada ya sake ya dauki rezar da uwar shi ta siyo take kai ya dauka dan haka Allah ya halicci kafirci da shirka amma sai ya ce kada ayi to in ka aikata to ka saba mai to ba za ka ce ai kuma Allah ba baka so ba da ban yi ba sai ya ce a ai na ce kada kai jama'a kun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Na'am. 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 Yana daga cikin magana da muke mutum yana aikata sabon Allah sai annoba da bala'o'i sai suka rinka biyo baya sai masu hikima daga cikin jama'a sai suka ce mai kaje ka binciki kanka sai ce a'a waɗannan annobobi da bala'o'i da ke samuna ba sun biyo bayan wani sabon Allah bane yayi kuskure daga cikin musibu da kan samu dan adam akwai waɗanda suka faru sakamakon laifuffuka shi yasa yace qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara masifa ta fari da daukewar ruwa daga cikin abin da ke jawo ta shine saban Allah to menene ke maganin saban Allah shine bai da kuma tuba da istighfari saboda haka ashe idan aka ce mishi wane ne danka ya mutu yau ga motarka ta yi hadari rumfar kasuwarka ta kone ɗarka da take makaranta ga ta can ta haukace baka ganin waɗannan annobobi suna biyo bayan abubuwan da kake aikatawa ne to wannan shine tunani mai kyau sai ce eh gaskiya wannan abun ayi tunani ne to ya shirye kenan kuma jarabawar da Allah ya mishi to ya samu fadaka to amma in yace a'a waɗannan abubuwa ɗayata ta mutu gida ya kone mota ta yi hadari da yayi kaza duk ba su da alaka da laifuffukan da nake aikatawa to ya bata ya bata shine mutum ne yace maka yana cikin duhu don Allah kawo mishi fitila sai ka ce laliba aljihunka ka dauko hansa dinka akwai fitila jiki
sai ce in za ka kawo min fitila ka kawo min fitila ni fitila hansar ba za ta yi mini ba kai kuma ba inda za ka samu
ka gaya min yaushe zai fita daga duhu
saboda haka asali musibu sukan faru sakamakon abubuwan da bayi suke aikatawa
ma asaba min musibatin illa bi idhnillah akwai ayar da yake cewa bima kasabat aydikum sai ce wa ya'fu an kaseer
abubuwan musibu da ke faruwa ku kuke jawo wa kanku sai Allah madaukakin sarki sai ce dan ma Allah yana yafe mafi yawa da Allah yana wa mutane abin da suke rishi to da al'amari ya baci shine ma taraka alaiha ma taraka ala zahriha min dabba da babu dabba da ta rayu da ba wanda zai yawo a bayan kasa saboda haka malamin yake cewa wal kabiratul hadiya wal arba'un daga cikin nau'ukan kafirci da malam ya bayyana a wannan littafi akwai babban laifi na 41 shine tasdiqul kahin gaskata dan duba wal munajjim da dan kibbu waɗannan sunaye kamar yadda kabisu muke da su a Hausa iri-iri haka Larabawa suke da su tare da cewa suna da bambanci amma a ƙarshe duk suna da alaƙa da juna ne shine ƙoƙarin shiga ilimin da ba ilimin ɗan adam ba ilimin da Allah yake ɗantu da shi na gaibu domin a gano ilimin gaibu a yi abin da ake ƙoƙarin a yi ubatakin Allah a kan wani iko nashi alkahin almunajjin gaskata ɗan duba da ɗan tsubbu waɗannan suna daga cikin manya-manyan ainihin zunubai wal kabiratul khamisa wal khamsu haka nan kuma malam daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda yake kawowa a littafin nan waɗanda suke nau'uka ne na kafirci ya kawo laifi na 55 man dhabaha li ghayri llahi ta'ala wanda ya yanka ga wani abu wanda ba Allah ba abinda ake nufi da yin yanka wanda ba ga Allah ba shine yankan da za a yi da nufin matsayin da ake yi wa Allah yanka ane wa Allah yanka ne dan bauta don aka yi wa wani yanka dan bauta to an yi shirka an yi kafirci amma da matarka za ta haihu sai ka yanka rago to wannan ragon dan Allah ne saboda ne Allah ne ya umarni da yin haka da aka zo yanka kuma aka yanka da sunan Allah da mahauci ne kai zaka danna saniya ka yanka ta bismillahi wallahu akbar wannan yanka dan Allah ne saboda haka abinda ake nufi da yanka dan Allah ba sai yanka na qurbani ba sai yankan da za a yi don sadaka ba dukkanin yankan da aka yanka a ƙarƙashin Allah ya yarda a yi irin shi yana daga cikin tattaruwar yanka lillahi don haka mahauci yana yankawa ne don a ci me yasa yake yanka dabba kaza don ita Allah ya halatta kenan yanzu da a ce mahauci zai zo yankawa sai ya yanka da sunan wani abu ba sunan Allah ba to ba za a ci ba da mahauci zai yanka alade da sunan Allah ba za a ci ba sai ya zama ya yanka shi da manufar wannan abin zai siyarwa da al'umma ne shi kuma zai kasuwanci kuma domin wannan abin Allah ne ya halatta a ci sannan da zai yankawa ya yanka a irin yadda Allah ya ce din to yanka ne lillahi to da haka mutane su daina ainihin wato kawo falsafa waɗannan maganganun duk ishara nake zuwa ga wasu ruɗani da wasu matasa da basu fahimci karatu da suka rinka kawowa a shekarun baya wanda mai yiwuwa kuma wani shi ma in ya ɗan yi karatun shi bai ƙyanƙyasu ba ya je irin wannan tunani cewa duk wata dabba wai da za a yanka ta don a siyar da ita to wannan yanka ba lillahi ba ne wannan kuskure ne shi wai abin da ya ɗauka lillahi shi ne yankan da za a yi a yi sadaka ko yankan da za a yi layya ko yanka a lokacin umara ko yanka a lokacin hajji ko wani yanka da in an yanka za a rabar da naman sadaka amma wai in mahauci ya yanka domin ya sayar ya samu riba to wannan ba lillahi ba ne wannan shirme ne wannan bankaura ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Na'am. Shi ma wannan yanka ne lillahi. Me tambaya na cewa waɗanda ke karatun allo idan mutum ya sauke alqur'ani sai a ce za a yanka rago. Wannan kuma ne matsayin wannan yankan yanka ne lillahi kuma sunna ne. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari. Sayyidina Umar ko Abdullahi dan Umar ba wai qur'ani ba ma suratul Baqara kadai ya sauke amma sai da yanka rago ne. Saboda haka yin sadaka ko yanka a lokacin da ka kai izu daya ko izu biyu ko ka raba alqur'ani ko ka sauke shi duka, kuna ji jama'a, sunna ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta a bisa harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wannan ba ma, ku karanta littafin At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an. At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an, al-Imam an-Nawawi ya rubuta shi. Malaman musulunci sun tabbatar da cewa sahabbai da tabi'ai da malaman salaf sukan yi yanka ko su dafa abinci su yi sadaka da mujarrabin sun karanta Qur'ani sun sauke shi da tilawa, wato ba ma da koyo ba. A matsayin ka yanzu kai alaramma ne, ka iya karatu, ka haddace ma, sai ka zo ka ce duk kwana uku za ka rinka yin sauka, to duk kwana uku in ka yi sauka sai ka ce za ka yi yanka ka yi sadaka. Malaman salaf suna yin haka, yanka ne lillahi. An fahimta jama'a? Ba wai fa sai ma za ka yi wata addu'a ta musamman ba, a'a, mujarrabin ka karanta kana budewa kana kallo ka faro tun daga suratul Fatiha, Baqara, Ali Imran, Nisa, Ma'ida har ka kawo Falaq da Nasi, kana tilawa a hankali kwana uku ne, kwana bakwai ne, shikenan sai ka siyo rago ko ka sa aka dafa abinci, shikenan ga abinci jama'a a ci saboda nayi sauka yau. Wannan yana daga cikin sunna. Ku karanta littafin At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Qur'an. Ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Karatu yayi karatu a daidai gabar da malam mashhur ne dauko mana wasu gamsassun bayanai daga babban malamin duniyar tauhidi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Allama Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai an zo karatun gobe insha Allah za mu zo za a dauko inda zaka bi inda zai ce wa ashab al-imam ibn al-qayyim rahimahullah fi kitabihi madarij as-salikin. To ina fatan kai ne saurare na da wanda kake bibiyar karatun, idan zaka tafi wurin karatun a gobe ko kuma duk sanda karatun ya kama insha Allah ka dauko tare da littafin At-Tibb an-Nabawi. Nan ma za mu shiga za a ɗanji wasu maganganu waɗanda al-Imam Ibn al-Qayyim ya dangane da wasu nau'uka na shirka insha Allahu ta'ala. Da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.